أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وبقدار العظيم. Za mu tashi a yau karatunmu na Umdatul Ahkam, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka, masallaci Sayyidi Khalifa bin Yusuf a nan gari Dabaturu, jihar Yobe, babi na auqatun nahyi, babu auqatun nahyi. A wasu nusar kamar yadda mun sha bayani, babu tabuibi, babu babi. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي أمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, yace shahida indi rijalun mardiyun, yace wasu mutane yardaddu wadanda aka yardadda su sun hadarce ni, wa ardahu indi Umar, sannan kuma wanda yafi yarduwa a gona shi ne Umar bin Khattab. Dukkansu sun shaida anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an salati ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu, ya hana sallah bayan sallan asuba har zuwa fitar rana, wa ba'da al-asri, bayan sallan al-asr hatta taghruba, har zuwa faduwar rana. Wa ma fi ma'anahu min al-hadith, yace akwai hadisin da yazo ma'anan wannan, wanda suna nan a cikin Bukhari da Muslim da sauran ashabu sunan da masanid, duka sun rawaito, wanda wannan hadisi kusan sahaba sama da 20 suka rawaito wannan hadisin, cewa ba a sallah ta nafila bayan sallar asuba da kuma bayan sallar asr, hatta din gaya ce taksisi na lokacin hani, ma'ana da zarar rana ta faɗi shikenan za a iya yi, haka nan rana idan ta fito za a iya yi, shi ne hatta din. Kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ne, wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi, ma'ana isti'fafin ghayasa shi ne wadatuwa, mutum ba shi da hujja, ya wadatu, yana da sadaki, sannan kuma zai iya rike iyali, sannan ya ce zai ci gaba da azumi, wanda aka ce fa innahu wija'un. To shi ne fa'idar wannan gaya din, yana daga cikin al-mukhassisul muttasil, abu ne ya zo da umumi, sannan a samu abin da zai khassise shi cikin wannan nasi. الحديث الثالث والخمسون, حديثنا حمسن دقوكو, وانما تعديدات شما حديثنا كذا نكذا او سنو سبابو. انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس anan ya canja salon ne can ya ce naha'an salati saboda ya rawaito hadisin da ma'ana ne cewa sahaba da yawa sun shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallar nafila bayan asuba har rana ta fito bayan la'asr har rana ta fadi ya rawaito da ma'ana wannan kuma lafazi ne na manzo din sallallahu alaihi wasallama shine ya kawo da la nafiya din jinsi ce la salata ba'da subhi a zahirin arabiyya din yana nuna cewa duk wani abin da ake ce masalla to ba a yi sa bayan sallan asuba ba a yi sa bayan sallan la'asar a wannan mafhumi na la nafiya din jinsi malamai sun khassace shi da wasu salloli tare da sabanin da su malaman suka yi wanne salla ne aka khassace wasu suka ce zaka iya yin qada'i na sallan farilla bayan waɗannan lokuta wasu kuma suka khasta sai da a sallata raka'at tawaf shine raka'a biyu da za a yi bayan an gama tawafi wasu kuma suka khasta sai da sallar da take da sababi indai sallar tana da sababi kamar sallan gawa kamar tahiyatul masjidi har da raka'a biyu da ake bayan tawafin gaba daya saboda a larabci idan ka ce la rajula fi dari to duk abin da ake ce mishi namiji ne mutum namiji din baya cikin gida kake nufi ka kore jinsi ne to wannan shi ma in dai a asalin zahirin arabiyya ne in ka ce la salata ba'da subhi to kana nufin jinsin sallah duk abin da ake ce mishi sallah to babu ita bayan sallan asuba ko kuma bayan sallan na da la'asr mu agun mu malikiya duk nafilfili gaba daya duk abin da ke nafila ne bayan sallan asuba bayan sallan la'asr ba a yi ko da tahiyatul masjid ne ko da raka'a biyu da ake bayan dawafi ne ba a yi hakai hatta sujjada ta tilawa take sujjada salla ce in ka karanta aya mai sujjada to ba za ka yi sujjada ba in bayan sallan asuba ne ko kuma bayan sallah na da asr wannan mazhabar malikiya kamar yadda kuka karanta a cikin littattafai na malikiya haka nan hanafiya su ma mu da su haka muka tafi a riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal mazhabar Hanabila shi ma haka yayin da Imam Shafi'i sai ya ce idan nafilar sallar tana da sababi za a yi saboda sababin shi ya janyo sallah mai sababi kamar ka shiga masallaci to in ka shiga masallaci saboda hadisin abinnan idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'ataini wannan hadisi duk wanda ya shiga masallaci kada ya kuskura ya zauna sai ya sallaci raka'a guda biyu to in har ka shiga masallaci bayan sallan asuba bayan sallan la'asar to kasancewa shiga masallaci shine sababin wannan nafila zaka yi inji Imam Shafi'i haka nan idan ka yi tawafi akwai raka'a biyu da ake yi na tawafi to saboda haka tunda wannan raka'a guda biyu din sababin sa tawafi ne, to idan kai tawafi zaka yi wannan raka'a guda biyu din. Haka mazhaba na al-Imam Shafi'i yake, kowanne daga ciki umumin wannan la nafiya lafiya da jinsin ne ya khassasi. Sannan wannan taksisi shi Imam Shafi'i ya yi shi ne da ijtihadi, saboda babu wani dalili da ya zo cewa wannan hadisi da lafuzzukan da ya zo cewa nafilfili masu sababi suna khassasi wannan, illa iyaka shi abinda al-Imam Shafi'i ya gani aiki da nususin gaba daya dalilan gaba daya shi yafi da ai aiki da wasu a bar wasu. Ma'anar wannan kuwa shine tunda anan an ce in kai tawafi kai raka'a biyu, idan ka shiga masallaci kai tahiyyatul masjidi, nan kuma aka ce ma bayan sallar asuba bayan la'asar karkai nafila, kaga sun yi karo da juna ne, to imma ka yi amfani da duka hadisan wa imma ka yi tarjihi ka yi amfani da ɗaya daga ciki. To shi Imam Shafi'i da ya ce tunda tahiyyatul masjidi da raka'atul fajri hakanan ramuwar sallar farilla duk kowannen su yana da sababi, to saboda sababin su zaka yi su bayan sallar la'asar da kuma bayan sallar asuba. Imam Shafi'i Imam Ahmad riwaya daga gunsa al-Imam Malik da Abu Hanifa, to su kuma suka ce a ai idan nasi biyu suka hadu suka yi karam, to nasi da ya zo da hani ya hani din yana sama da umarni, kamar yadda wannan ka'ida ce sufiyya. Sufaye suna cewa shi musulmi saliki majzubin saliki yafi mayar da hankali kan barin abinda Allah ya haramta fiye da mayar da hankali akan yawan ibada, saboda hujjudin gaba daya hijabai din suna bangaren aikata abinda Allah ya hana ne, saboda a ciki akwai rashin ladabi tare da Allah, akwai rashin ladabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar Allah ne yace kai ka bar abu kai kibari, ko manzo Allah yace ka bar abu kai kibari, akwai su'ul adab bi khatti nazar anil hukm, wannan hukuncin bari menene duba wannan. To saboda haka indai misali abubuwan da Allah ya haramta baka kariya baka cin amana baka ciwa baka cin riba baka zina baka waye ba, to koda ibadan ka kadan ne, to zaka yi tattara zuwa bada Allah direct, zuwa gun manzo Allah direct, saboda aikata abin da aka hana ka din su ne hujjudin galibi, ba wai yawaita aikata nafili bane, wannan suka duba. To saboda haka suka ce dalilin su hadisi da zai zo la Allah ko da yake baya daga cikin sharadin wannan littafin, ya zo hadisin ma nahaitukum anhu yace fajtanibu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tu, ma nahaitukum anhu abinda na hana ku fajtanibu yace kawai ku bar abin, bai bada wani zabi ba, amma da yace wa ma amartukum bihi abinda na umarce ku kuma da yace fa'atu minhu bai tsaya ba sai yace mastata'tu, haka mun qur'ani fattaqullaha mastata'tu, kaga abinda aka ce kawai barin abin ake ana so ka bari ne, wannan kuma in gurgurdan abinda zaka yi ka aikata, kaga wannan zai nuna maka annahayu aula min al-amri, shi hanin abudin wato yafi umarni karfi, to saboda haka sai Imam Malik da Abu Hanifa da riwaya an Ahmad bin Hanbal suka ce hadisan umarnin za a ajiye su ai amfani da hadisai na hali wana ko ba in ku ka shiga masallaci bayan sallar asuba bayan asr ba za ka yi tahiyatul masjidi ba ko kai tawafi bayan sallar asr bayan asuba ba za ka yi wannan raka'atul fajr din ba to shine sai aka ce musu to shin wannan yana nufin kenan hadisin raka'atul fajr baya aiki a raka'atul tawafi baya aiki hadisin kuma tahiyatul masjidi baya aiki kenan aka ce musu haka suka ce yana yin aiki banda waɗannan wuraren guda biyu yana yin zai aiki in bayan sallar asuba ne ba sa yin aiki wannan hadisin in bayan sallar asar ne ba sa yin aiki ba sa yin aiki amma idan kai tawafi kafin asar kai tawafi rana ta fito kai tawafi rana ta fadi za ka yi nafila to saboda haka shi imamu Shafi'i yana so a yi amfani da hadisan ko yaushe su kuma wa'annan to za a yi amfani da hadisan ma'ana an khassase waɗancan hadisan kenan ba ko yaushe za su yi aiki ba to wannan shi ne yadda kowanne kowa ya fahimta cikin wannan matsala din amma za ka ga abin mamaki shi ne rashin sanin ilimin hadisi gafa wannan hadisin ƙararra la salata ba da subi hatta tartafi ash-shamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba ash-shamsu nan sai daga mutun gardagar kawai zai shiga cikin masallaci bayan sallar asuba an yi sallar asuba yayi asubansa a gida ko bayan sallar asr kuma yayi nafilarsa idan kai tambaye shi zai ce ai imamu shafi'i ya ce idan sallar tana da sababi kai to abin tambaya a nan shine nan Nigeria mazhabar imamu shafi'i ne ake bi shi ne abin tambaya da imamu shafi'i din ba ijtihadi yayi ba da nassi yayi amfani lakin a ce imamu malik kuma yayi ijtihadi nassi yana sama da ijtihadi shikenan ko talin kaka za a bar malikiyan a zuwa bi shafi'iyya a Nigeria menene maslahar bin mazhabar shafi'iyya a Nigeria in ba so ake a kawo sabani da rudani tsakanin al'ummar musulmai ba to wanin ma za ka ga cewa ba shi da niyyar nafilan ma zai tashi sai ya nuna mutane kawai shi zuzi a saɓawa mutane to saboda haka ƙa'idan da malamai suka bayar shi ne duk ariyar da ka zo ka same su a kan dalili kar ka tashe su a kan wannan dalilin zuwa wani dalili daban amma in ka same su a kan wani abin da ba su da dalili a kai to sai ka ɗaura su kan dalilin saboda haka dalilin mu malikiya waɗannan hadisai ne wanda muka ce sama da sahabbai 20 sun rawaito haddin tawaturi ma abun suyudi riwayar mutane 10 ne idan hadisi mutane 10 suka rawaito abun suyudi da dayawa da cikin malaman hadisi ya zamanto mutawatir saboda a yake cewa wa qaumun haddadu yace bi ashratin wa hawaladai ajwadu wal qawlu bi 12 aw 20 yuhka wa 40 aw 70 yace suna cewa tawaturi riwayar mutane 12 ko 20 ko 40 ko 70 duk suna fada amma wasu sun haddade da riwayar mutane 10 wa hawaladai ajwadu aguna ni wannan shine yafi duk inda riwaya ta kai mutane 10 sun rawaito to wannan riwaya ta zamanto mutawatira idan riwaya ta zamanto mutawatira kuma ba a buƙatar ingancin sanadin wannan riwaya kawai tawaturin shine ingancin sa ba bukatan wai rawin ajali ne sika ne dabiti ne a ba bukatan inganci sanadi kawai duk riwaya mutawatira to kawai sahihi ya ce wannan kaidar ce ma Albani ya kaucewa ya fada cikin kurakurai da yawa ya da'ifantar da hadisi sahihai da yawa saboda ya kauce kaidan tawaturi baya zamanto da'ifi kwata-kwata ba a duba waɗanda suka rawaito yawan su kawai ake dubawa shi riwaya mutawatira kenan to yaya riwaya da mutawatira ce kuma riwaya muttafaqun alaiha bukhari da muslim sun rawaito sannan kuma la salata an kore jinsin sallah gaba daya aka duba korewar jinsin sallah to kaga zai ayyada mazhabar malikiya din da hanafiya din saboda ko tahiyatul masjidin ma sallah raka'atul tawab na ma sallah shi kuma yace duk wani jinsi duk abin da ake ce ma sallah babu ita bayan sallah asuba ko bayan sallah asuba kaga zahirin nususin suna ayyada mazhabar malikiya amma da ce ba wani hujja to shine zaka zo ka ta da mutane akan abin da suke ka kai su wani abu wanda yake da hujja an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-khandaq ba'dama غربت الشمس فجعل يصب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي الأصرى حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى الأصرى بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب wannan dai riwaya a wancan wanda muka karanta kenan wanda yake nuna tartib yasirul fawaid daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma na'am a wata nuska akwai babu qada'il fawa'id wa tartibiha babin rama salloli da suka wuce wannan baya daga cikin bayani ne na musannif wa qala al-musannif wa fi al-bab an ali ibn abi talib wa abdullah ibn amr ibn as wa abi hurayra وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوى وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي وأبي أمامة الباحلي وعمر بن أبس السلمي وعائشة رضي الله عنه وسنا به ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل هنا تخريجني ينانفن wayannan sahabban gabaɗaya sun rawaito wannan hadisi suna cikin sahabbai sama da 20 da muka ce sun rawaito da wannan hadisi na ƙarshen da ya faɗa as-sunabihi shi ya rawaito a gun manzo sallallahu alaihi wasallama kai tsaye amma kuma ba shi da sama'i bai ji komai a gun manzo sallallahu alaihi wasallama ba ma'anar wannan shine hadisin da mursal ne والمرسل المرفوع بتابع او ذي كبر او سبط راو قد رواه هكذا الحديث المرسل شيني وندا باي حدو ده منزا الله باي رويتو حديثي ابو منزا الله سي دي سبب مي يسا يي هكان تو kai da baka hadu da manzon sallallahu alaihi wasallam ba ce ka rawaito a gun manzon Allah to irin wannan yawanci suna rawaito shi da lafazi an ne kun san an din baya nuna haduwa da mutum da rashin haduwa da mutum sannan kuma rawaitowa da lafazin an din nan to yana nuna takaita sanadi
idan al-muhaddisu suna so su takaita sanadi sai su ce anwani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine riwaya da ake ce mata anana riwaya anana kenan to shine irin wannan idan aka tabbata rawi ba su hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam bai zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba to in yi riwaya da an to za ka gane wannan an din ba na sama'i bane an ce mujarrada minas sama'i an ce kawai ta riwaya to sai a ce hadisin sa mursal ne sai kuma hadisi mursal Imam Shafi'i yace hadisi mursal da'ifi ne saboda shi wannan tabi'in babu tabbacin cewa agun sahabi ya rawaito ta yi agun tabi dan uwansa ne ya rawaito in kuma agun tabi dan uwansa ne ya rawaito ana da bukatun a san adali ne shi ko ba adali ba ne da akwai cut garantin cewa agun sahabi ya rawaito to su kuma udul ne adalai ne saboda haka hadisi zai zamanto sahihi shine wanda al-imamu Suyuti al-Fiyasi yake cewa waraddu al-aqwa wa qawlu al-aktsari ka Shafi'i wa ahli ilmi al-athari cewa hadisi mursal an yi sabani sahihi ne ko ba sahihi bane cewa dhaifi ne ya hujjarsa ya fi karfi kuma shine maganar yawancin malaman hadisi kuma shine maganar imamu Shafi'i yace haka amma akwai abin da ake ce mishi al-mutadadat su ne abubuwan da su ne hadisi mursal din zai zama to sai shine yake cewa na'am bihi hutaju illa in ya'tadidi bi mursalin akhar aw bi musnadi أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا أقوي أبو وغدا تقص تودسو حديث مرسل زي زي زمان تو حديث زي مثالي شكينسو حديث مرسل وني حديث مرسل دبان يزو يأي يداش كوني حديث مسندي مرفوئي يزو دمعنا ونه حديث مرسلين ko fatawan wani sahibi yazo daidai da wannan hadisi musalin wanda zai zamanto da hujjar shi wannan tabi'in ya ji shi a gun wani sahabi ne ko kuma jumhur ulama su tafi kan fatawa da wannan mursalidin ko wani qiyasi jali yazo ya wafakawa wannan mursalidin sannan kuma shi wannan mursalidin tabi'in da ya rawaito shi ya zamanto babban tabi'i yana tabaka ula na tabi saboda su tabaka ula na tabi'ai ba su da riwaya abun tabi'ai da zaran sun rawaito marasil to wannan marasil din sun ji su ne a bakin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai a takeici anan ya ma bayanin in ka ga riwayar as-sunabihi to wannan shi riwayar sa mursal ne باب قضاء الفوائد وترتيبها من كرنت حديث نبايا وان ظاهر حديث ينا نونا منا شيوا دا اكا شغلت دا منزو صلى العصر يا بيا صلى العصر باين ياي صلى مغرباني تو ان كما حديث ينا نونا مكا سيد يرام العصر كنا يرام صلى المغربا mun bayyana a can wasu suna ganin cewa manzon bai tuna sallar la'asar din ba sai da aka yi la'asar sai da aka yi magruba wanda abinda malikiya suke shartantawa cewa tartib yasirul fawaid din wajibi ne bi shartin zikiri sharadi cewa ka tuna sallolin bayan kafin kai wannan idan kuma ka mance tukunnan kai to wannan wajibin tartibin zai sauka kai to shine wancan hadisin da muka karanta according to mazhabata malikiya kenan sannan kuma wadanda suka ce jeranta tartibin ba wajibi bane, to sun yi ruko da zahirin wancan hadisin. Zahirin wancan hadisi ma'ana manzo ya san da bai yi sallan asar ba, tukuna yayin da yayi magruba ya rama da asar, ke zahirin hadisi. Yace yasa zaka iya samun hadisi ɗaya, to kowanne mujtahidi da wannan hadisi yake ruko wajen kafa hujja masalar sa, kuma hadisin guda ɗaya ne. To shine zai zo bayanin nan daga Jabir bin Abdullah, wanda tarjamarsa ta gabata daga baya, shi da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne. Shi yasa yake radiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi, jaa yawmal Khandaq, ya zo ranan da aka yi yakin Khandaq, ranan da aka yi yakin Khandaq. Ba'da ma warabat ash-shamsu, bayan rana ta fadi, faja'ala yasubbu kuffar Quraysh, wato ya ci gaba da zagin kafiran Qurayshawa. Ja'ala din yana daga cikin af'al shuru'i da muka karanta daga baya, fi'ilai su goma, su ja'ala, su mada, su ansha'a, su aqbala, su tafiqa, su aliqa, wanda suna daga cikin akhawat nakada ne, ana musu irabi irin nakada. Sai dai su ba a sa musu an, wa tarku an ma'adi shuru'i yajibu, wanda Ibn Mali ya fada, ba zai yi kace faja'ala an yasubba kufara Quraishi, ba sa ko aqbala an yamshi, sai dai kace aqbala Zaidun yamshi, mata Zaidun yamshi, ko ansha'a Zaidun yakhtubu. Shine af'alu shuru'i fi laida suke nuna ci gaba da yin abu istimrari akan yin abu. Za mu zo mu yi bayani cewa wannan yana nuna maka irdin, wato irdin kafirai ja'izi ne. Ba kaga ya zo a cikin hadisin haramun alaihi damuhu wa maluhu wa irduhu, musulmi shi mutuncin musulmi dan uwansa da dukiyarsa da jininsa ya haramta a kansa. Amma kafiri kam shi kuma wannan ba haka ba, shi akasin musulmi ne, illa iyaka tasamuhi na addinin musulunci shi ne yake nuna cewa wato a yi mu'amala da su mu'amalar da za su fahimci addinin musulunci. Amma a wajen hukunci din jahizi ne. To wannan ne dalilin da ya sa Sayyidina Umar bin Khattab ya zagi kafiran Qurayshawa. Wasu kuma suna wajjaha maganansa da fushi kan lamarin Allah. Wannan zagin su din wato fushi ne akan lamarin Allah, ba fushi akan abin da su kafiran su suka yi wa ba, kasancewa sun shagaltar da su me sallah, ɗaya daga cikin khamsu salawa suka shagaltar da su, sai wannan ya jawaza taba mutuncinsu da aibanta su da kuma zaginsu. Saboda daga cikin dabi'ar annabawa da siddiƙai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ire-irensu, su ba sa fushi kashin kansu, duk abin da ka musu da su ba sun yafe kuma ba za su yi fushi ba. Amma da zarar abin ya shafi ibada, ya shafi haƙƙin Allah, to anan ne zaka ga fushinsu. Wannan din makami ne babba wanda annabawa da manzanni suka keɓanta da shi, illa iyaka wani makamin da ya zamanto makami ne ko manzila ce a gun siddiki, to wani annabin Allah idan yayi to wannan sai a dauke shi kamar a matsayin zunubi ne. Kamar da zamu zo mu yi bayani akai annabi Yunus alayhi salam, inda Allah yake cewa idhin nunu izhaba mughadiban, a larabawa idan aka ce ghadaba, a larabci ghadaba yughadibu mughadiban, aka gina fi'ilin ghadiba ala wazni fa'ala, wato yana nuna ayi wa wani aiwa wani abu ne, aiwa wani laifi kai ranka ya baci, shine ghadaba yughadibu mughadiban. Ma'ana fitar annabi Yunus wato a garin fushi ne saboda an ki musulunta, an sa ana sabawa Allah. To kaga ai wannan makami ne babba, kai hijira ka bar gari ka bar jama'a saboda suna sabo, saboda sun ki karban addini musulunci, amma kasancewa ya bai fita da umarni Allah, bai shi ya daina wa'azi ya bar su ba, sai aka dauke wannan ya zamanto laifi har aka hukunta shi, aka je aka yi qur'a aka jefa shi cikin ruwa har kifi ya hade shi, duk wannan an mashi hukuma ne akai. Abinda idan kai makami ne babba za ka zama siddiqi, to shi kuma annabi idan yayi abin sai a ce ai zunubi ne a hukunta shi. Shine zaka ga kaida sufaye suna cewa abin nan hasana hasanatul mukaffabina, abin nan hasanatul abrari sayyiatul mukarrabina. Siddiqai al-abrar idan suka yi ayyuka kyawawa, to dan na ayyuka din sai su zamanto zunubai a gun annabawa. Shi yasa Imam Manzo sallallahu alaihi wasallama idan yayi sallah to zai ce astaghfirullah 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 su kuje, yake yi istighfari saboda wannan ne. To saboda haka suka ce Umar bin Khattab ya zagi kufar Quraysh, imma jawazin zagin su kasancewa su kafirai ne, akasin musulmi kasancewa su shi musulmi ne, bai halitta a tafa mutuncin sa ba, dukiyarsa da kuma jijinsa. To saboda haka idan mutum kafircin sa ya kai har a taba jininsa a yake shi, to min babi aula kuma taba mutuncinsa ko kuma zakinsa. Ai shi sun sa suke cewa wai man abin nan man kafara faqad halala daman, ko faqad ahalla daman, ma'ana duk mutumin da ya kafirta musulmi ya halalta jininsa. Duk wanda ya kafirta musulmi, duk mutumin da ya ce wa musulmi kafiri ne, idan ka ga bai yaƙi musulmin ba, to bai samu damar ya yaƙe shi ba. Da zarar lokacin da ya kafirta shi din, to ya halalta jininsa ne a lokacin. To kamar wannan ne shi ne fa ja'ala yasubbu kufara Quraysh. Wa qala ya rasulullah, sai ce ya manzo Allah, ma kittu usalli al-asra, har yanzu fa ban yi sallan la'asar bane, hatta kadat shamsu taghrub, har sai da rana tana dabdafa duwa tukuna na zo nayi sallah, ko kuma gashi nan rana tana dabdafa duwa, har yanzu ban yi sallan la'asar ba, kuma ga rana tana dabdafa duwa. Saboda kada din malamai sun yi sabani kiyawa a kansa, wasu suka ce wai isbatuhu nafilu wa nafiluhu isbatu, wasu kuma suka ce kaman kowanne fi'ili ne, nafiluhu nafilu wa isbatuhu isbatu. Misali idan ka ce ma kada zaidun ya komo, abinda kake ni ba ka ce ma ba ka kore ba, to wannan ka tabbatar ne, kana nufin saura kadan Zaidu ya tashi, saura kadan. Idan ka ce kada Zaidun ya komo, kuma kana nufin Zaidu saura kadan yake tashi, lokacin da kai isbatin sa din nafiyu ne, lokacin da kai nafiyun sa kuma ya zamanto isbat. Wasu kuma suka ce kawai kamar sauran fi'ili ne. To wannan ne yasa in ka zo fassara abin nan kada, kun gane ya ce ma kittu usalli al-asra, in ka bashi kamar kowanne fi'ili, to yana nufin ban yi sallar da asar ba, saboda ma din ya kore ban yi sallar da asar ba, ban yi sallar da asar ba hatta kadati shamsu ta ghurub, gashi rana har ta kusa fatuwa kuma har yanzu ban yi sallar da asar. Kaga ka mayar da shi kaman kowanne fili. Idan ka ce nafiyu isbat din sai ce nayi sallar la'asar ma'ana madin ya zamanto baka yi amfani da shi ba. To saboda haka amma anan da manzo sallama ya ce fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallama sai ya ce wallahi ma sallaituha. To wannan karina ce da take nuna cewa madin a wannan gurin tare da kada nafiya ce. Dana sai na Umar yana nufi har yanzu ban yi sallan la'asar ba, ga kuma rana ta kusa faduwa. Sai manzo sallama ya ce wallahi ni ma yanzu ban sallace ta ba. Kaga ma ta tafi tare da kada kenan. Kala sai ya ce fa kumna ila butuhan, wani gune a kusa da Madina. Yana da arewa da Madina, har yanzu akwai wajen ya yi makwabtaka da jami'atul islamiyya butuhan. Ruwa ne yanzu gun yake bi, hanyoyin ruwan sama ruwa yana bi tsakanin masjidu kiblataini da kuma jami'a islamiyya nan ne butuhan. In ka bi wannan ramin zai wuce ma ta asalin inda aka yi yakin Khandaq, da kuma zai can gaba kuma zai je ya haɗe da wajen Jabal Uhud wajen, amma yanzu gari ne, wajen tsakiyar gari ne. Fatawadda'a lis-salati wa tawadda'ana laha, yayi alwala dan yayi salla, sannan kuma mu ma muke alwala dan sallar la'asar din. Wannan ya kawo wannan ibara ce domin ya nuna cewa wato daga al'ada ta sahabban manzo sallama to suka iya yin alwala haka kurum ba dan sallah ba, kamar yadda muka karanta hadisi Abu Huraira yaje wankan janaba ya dawo, ba sa zama ba alwala, ba sa zama ba tsarki. Wannan ne yasa Allah subhanahu wataala ayyabe su rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fa salla al-asra, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya salla shi al-asr ba'da ma gharabat ash-shams, bayan rana ta fadi ya salla shi al-asr, summa salla ba'da al-maghriba, sannan kuma ya salla shi sallan magruba. Ma'ana wannan hadisin yana nuna sun san da basu mance da sallar la'asar ba, ma'ana suna sane da basu yi sallar la'asar ba, saboda haka suka jera sai da suka yi la'asar suka yi magruba. Wancan kuma malikiya sun fassara ta, wancan riwaya sun fassara ta cewa manzo ya yi sallan magruba ne tukuna ya zo ya yi la'asar, ya mance da bai yi sallan la'asar ba. Sun yi wannan ne saboda wancan hadisin, kada ya zo ya yi karau da wannan hadisin. Kaga kenan kowanne da mahallinsa. Wancan hadisi yana nufin basu san da basu yi sallan la'asar ba, sai suka yi magruba, sai suka rama bayan magruba. Wannan kuma sun san da ba su yi sallar la'asar ba, sai da suka yi la'asar sai suka yi magruba. Shi ne aka hada tsakanin riwayoyin guda biyu. Wannan hadisi hujja ne da yake nuna cewa idan salloli suka barka, inda ba su kai 50 salawat ba. Kun san malaman malikiya sun yi sabani yasirul fawaid, wannan arba'u salawat ne ko kuma 50 salawat ne, wasu suna abbarawa da arba'u salawat. Inde sallolin da suka barka din salloli ne sun kai guda biyu, sai kara masu tukunan za ka yi alhadira sallar da ake cikin lokacinta. Wasu suka ce in sun kai biyar ne, ma'ana idan suka wuce in sun kai sallah na kwana daya hamsu salawatu, to ko kara mo tukuna ka yi wacce ake cikinta, auku kuma ka yi wacce ake cikinta, tukunan kara mo duk zaɓi ya rage naka ne. Amma in dai bai kai hamsu salawat ba, to dole ne ka yi biramu wa'incan na bayan waɗanda suka wuce, tukunan ka yi wacce ake cikinta. Shi ne yasirul fawa'id din kenan. Kun ga nan sallah ɗaya ce kacal kawai. Sallar da asar ce wacce ba a yi ta ba, to sai da aka yi ta aka zo aka yi wacce ake cikinta ita ce maghriba kenan. Haka nan in da sallolin biyu ne haka za a yi, haka nan in uku ne haka za a yi, haka nan in hudu ne haka za a yi. Idan ya kai biyar kuma shi kenan da zabi, ko a yi hakan au ko kuma a yi sallar da ake cikinta tuna, sai a ramu wancan biyar din. Shi yasa suke cewa arba'un salawatin fa aqal, arba'un salawat fa aqal. Kamar yadda muka bayyana, wannan hadisi yana karantar da mu jawazin zagin kafirai. Kun ga ayar da yake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu laha, ya faɗi illa sababin da ya hana wannan zagi din, cewa in kuka zaga su ma za su zaga. Shi yasa fa yasubbullah, wannan fa ana ce mata sababiyya. Shi yasa yasubbu fil mudari mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyya, shi haka irabinsa yake. To kaga hanin ya zo da sababi, kenan idan ba dan wannan sababin ba, yadda ya halatta a yake su idan sharuɗan yakansu din suka cika, to haka nan ya halatta a taba mutuncinsu. Amma idan taba mutuncin nasu ko zagin su aibanta su, zai sa su ma su taba mana mutuncin addini, ko su zagi malamanmu ko annabawanmu ko annabi, to a wannan lokaci wato bai halitta ba. Ma'ana wannan hadisin bai yi ta'arudi da ayan ba, saboda ayan ta faɗi sababin hani aibanta su da zagin su din. Kamar yadda hadisin yana nuna ma fushi kan lamar Allah, da zaran an taba ibadar Allah, lamarin Allah kar a yi sassauci, a yi fushi, a ɗauki matakai waɗanda suka dace. Misali, yanin da zawayoyin wasu suke ciki, wasu yara yan tsiraru su zo ce su ba su yi sallah ba, sun yi idrakin hakika su ba za su yi sallah ba. Har Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi yake cewa idan ya tabbata abin da wayannan yara matasa suke faɗa, ya ce sun kafirai ne. Tuba hikima na malamai, sai ya tabbata inda gaske ne ba sa yin sallah, an zama za ka yi hukunci a kan abin da baka sani ba. In ya tabbata ba sa sallah, yake su kafirai ne, saboda innal ahada alladhi bainana wa bainahum salah faman tarakaha faqad kafara. To alhamdulillah, cikin dai waɗannan kwanakin abubuwan sun lafa sosai, gudumawa da yawa masu da'awa, masu wa'azi suka bayar da kalifofin zawiyoyi, suka ba da gudumawa na ɗaukan matakai a kansu da koransu a zawiya, duk lokacin da aka ga mukhalafat sun bayyana, gun muridai a kore su a zawiya a ɗau matakai a kai, ko ka zauna ka yi karatu ko ka fice ka bar mana zawiya. Duk inda suka shiga ba sa jin daɗi, sai raddi sai kora. To wannan yasa alhamdulillah cikin waɗannan shekaru suka abin ya lafa. Kuma in ka lura tun daga lokacin da waɗannan matsaloli suke yaɗuwa a zawiyoyi, in ka bi tittigin yaran da suke da wannan ra'ayi, za ka bincika yara ne wanda 'yan mucin mu more ne, yara ne wanda galibin su zaka sami su ba su da alaka da zawiyar marasa aikin yi, marasa sana'a, kawai sun ga zawiya gune wanda idan kowa ya zo za ka karbe shi ta samu yi, kowa ya zo za ka karbe shi da dan carbin ka ka shigo zikirin juma'a, shikenan ka zama dan dariƙa, ka shiga wazifa ka zama dan dariƙa, a fitta abinci ka ci, ba za a hana ka cin abinci ba, shine ake zuwa ake taruwa har waɗannan abubuwa suka dinga mutuwa. Akwai lokacin da abin yake tsakiyan faruwa, shine Maulana Shattar Rubuci yake cewa a duba cikin wayannan wayanda ake cewa sun sha giya, au su wadanda ake cewa suna mu'amala da matan banza ko ba sa sallah, ko sun yi wa Qur'ani, ko sun yi wa manzo Allah rashin ladabi, ko sun aibaita shi, ne yace yana so a kawo mutum daya wanda za shi dan zawiya kaza ne, muridin shehi kaza ne, jikan shehi kaza ne, kawai wasu ne za su zo su fake a zawiya, sannan a ba su fuska, aka ba su fuska to daga nan kuma shikenan irin wayannan abubuwa sai ya dinga yaduwa. Sannan kuma akwai gudumawa na da yawa daga cikin wasu khalifofinmu na zawiya, ta hanyar wato ana sa yara matasa kanana wanda ba su da sanin shari'a, ba su da ilimin addini, sai a sa su tarbiyya. To tarbiyyan nan harka ce ta malamai, wanda idan wanda ba mai ilimi bane ya shiga, aka mishi ilhaman da ake wa masu yin tarbiyya, shikenan sai ya rode. Ma'ana tarbiyya din alfarkul awwal ne, idan kwakwalwar muridi babu alfarku sani to alfarkul awwal ya zo ya shiga, shikenan sai ya zama zindiki ta inda baya sani. Abinda al-Imam al-Junayd bin Muhammad bin Junayd ya fada, yake cewa alaikum bil farqi sani qabla al-farqi al-awwal. Alfarku sani shine ilimi da sani shari'a, mai Allah ya hana, mai manzo ya hana, mai Allah ya ce ayi, mai manzo ya ce ayi, sanin wannan. To idan kwakwalwa babu wannan, aka sa mai kwakwalwan tarbiyya, aka tura mishi alfarkul awwal, ko abinda ake ce ma hadaratul jami'in nan, yana fitowa zaka same shi a rude, zai ga tarbiyya daga ya ce wannan tarbiyyan ma Allah ne, ko ya nuna abokinsa ya ce abokin nan nasa ba shi ma Allah ne, ko ya ce akuya da alade duk ɗaya ne, ko akuya da kara duk komai ɗaya ne, shi wancan abin da aka tura masa din kawai da shi yake amfani, shi kuma wannan baya aiki kamar walau sha Allahu ma ashraf da mushrikai suke faɗa, law sha Allahu ma ashrakna wa la aba'una wa la hab, duk abin da kaga dan adam yake Allah ne ya kaddara, Allah ne ya so yayi. Kaga wannan zindikanci ne, ai abinda mushrikai ma da wannan ne suka zaman to kafiri. Me yasa Allah ya ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, a gani? Me yasa Allah ya ce wa hadaynahu najidain, me yasa Allah ya aiko annabawa dan aikawar da wannan tunanin ne, kar a zo a danganta komai ga Allah. Duk wani mai hankali ya san da cewa in yayi aiki shi ya aikata kayansa, duk mai hankali ya san da haka. Yanzu sai wannan karatun da yanzu nan nake yi, yayi an taya masallacin da yanzu yace ba ni ne karatun ba, ba ni ne karanta wannan tulakan ba. Duk wani mai hankali ya san kowa in yayi aiki shi yake nasabtawa. Idan mutum ya kashe mutum, in Zaidu ya kashe mutum, za a ce Zaidu ya kashe wane, za a ce, ba za a ce Amuru ya kashe wane. Yaya za ka sha giya? Kai ka sha giyan ka ce Allah ne ya ce ka sha abu, kai kai ka nasabta wa Allah. To kamar wannan ne, alhamdulillah yanzu abubuwa suna sauki kullum, juhudin khalifofinmu, juhudin malamai masu wa'azi. Sannan kuma kar a manta waɗannan abubuwa da suke faruwan nan akwai safansarin din wasu. Wasu ne za su ɗau wasu su biya su ɗan zauna gari banza su tura su zawaya don su je su bata abin. Kamar yadda makiya addinin musulunci ba kawai suna zaune ba ne, suna ga yadda tarika ta tijaniya take bunƙasa, lamarin maulana sa'adatul anam ke bunƙasa, za a yi maulidinsa na ƙasa mutane sama da miliyan 2 a duniya a zo a haɗu. Wannan dole ne a sa ido a kan wannan, a san yaya za a yi a bata abin a hana wasu fahimtar abin, musamman ma daidai lokacin da an cire littattafai da rubuce-rubuce na maulana Sheikh Ibrahim Yas an buga yaya duniya an fahimci da'awarsa. A daidai wannan lokaci za ka je ka ga 'yan tijaniya a Ingila, za ka samu 'yan tijaniya a Faransa, za mu yi 'yan tijaniya a Amerika, a Indonesia, a Malaysia, a Dubai, a Yemen, ko'ina. To wannan yana ba wa makiya a haushi. To a yi safansarin don wasu a tura su zawiyoyi su hana waɗanda ba su fahimci abin ba fahimta. Wai duk abin da 'yan hakika suke faɗa suke aikatawa a cikin littattafan ɗariƙan tijaniya ne suka koyo. Kamar yadda wannan jabbarawan suke faɗa da ire-irensu. Idan a cikin littattafan ɗariƙar tijaniya ne aka koyo, ai ga littattafan ɗariƙar tijaniyan a kawo su a duba wajen, a duba wajen. Har waninsu ya je ya ɗauko a Kashiful Albas, ana cewa Albas, ana cewa Albas, Kashiful Albas na maulana Sheikh Ibrahim Yas. Wai a ciki Sheikh Ibrahim Yas yana magana akan shabahat na sufaye, cewa wani sufi yake cewa wal abdu rabbun war rabbu abdu. To saboda haka ai wannan sabo ne, kun ga inda ake dauko akidar cewa kai ma Allah ne, wannan Allah ne, bishiya Allah ne. To kaga wanda bai san tasawuf ba, bai san shafahat sufiya ba, bai san yadda ake wajaha su ba, kaga zai yadda in ka ce wal abdu rabbun, bawa ubangiji ne, war rabbu abdu, ubangiji shi ma bawa ne, sai yadda. Amma wanda ya san tasawuf, ya san mustalahat na sufaye, ya riga ya san da cewa abdu da rabbun kowannensu yana zamo ismi, yana zamanto masdari. Yadda abdu zai zamanto masdari, za ka ce abada ya abudu abdan, abdan anan masdari ne, kamar ka ce nasara yanzu nasran ne. Yadda abdu ya yake zamanto ismi shi ne, idan kamar ka ce abin nan zaidu, a zaidu za ka ce zaidu abdu amri, zaidu bawan amru ne, kaga ana abdu din ismi ne. Shi ma rabbu yana zamanto masdari, za ka ce rabbaitu tiflan rabban, rabban din anan masdari ne, kamar ka ce kamar arda ajil ummu tiflan irda'an, kamar ka faɗi wannan ne. A inda kuma rabbu misali zai zamanto ismi, ka ce anta rabbu ko anta rabbi. Saboda haka anan wal abdu rabbun ma'anansa wal abdu marbubun, ma'ana bawa halittarsa aka yi. Sannan kuma war rabbu abdun ana nufin war rabbu ma'abudu, ubangiji abin bauta ne. Shikenan. To sai a dinga amfani da irin waɗannan kalmomi, shikenan, a ai a cikin littattafan tijaniya aka koyo. Alhali babu ma littattafan tariƙar da ta yi hudubi ta nisanci shafahar kamar littattafan tijaniya. A tariƙun sufaye ba tariƙar da take da yawan shafahar kamar ƙadiriyya. tarikar da shi me wannan maganan yake nasabta kansa saboda yawan shafahati shi Abdul Qadir Jilani fa Ibn Taymiyyah sai da yayi littafi sharhin wadannan shafahatin saboda mutane kar su kafurta shi Abdul Qadir Jilani fa ai littafin Tijaniya ma ba shafahat in kaga shafahat a cikin littafin Tijaniya nakalto shi suke yi dan su buga misali da shi ba nasu bane shi Ahmad Tijani cikin Jawahirul Ma'ani daga farkon Jawahirul Ma'ani har karshe ba shi da shadahi ko daya abinda ake dafi da shadahi wata kalima da sufa yake fada zahirin kalmar tana saba wa shari'a in ka san ma'ananta kuma tana wafaka wa shari'a wannan shi ake cewa shafahat to saboda haka su kuma salafawa da suke rukun wannan to Ibn Taymiyyah jagoran da suka nada wa kansu littafi yayi sukutun na sharhi da kuma warware shafahati Ibn Taymiyyah wannan littafin kuma almajirinsa Ibn Abdul Hadi shine ya nasabta littafin zuwa kansa sunan littafin sharhu aqwali Sheikh Abdul Qadir Jilani ko yanzu ko gobe ka bude al-Uqutud Durriya inda Ibn Abdul Hadi yake fadan littafan da Ibn Taymiyyah ya wallafa zaka ga wannan littafin a ciki sannan Ibn Taymiyyah kuma kansa yana da shafahati kuma ba wanda ya isa in ba ta hanyar da sufaye suke warware shafahat ba to ba wanda ya isa ya warware shafahatin da Ibn Taymiyyah ya yi saboda inda akwai inda yace insha Allah ta haqiqan la ta'liqan ma'anar wannan kuwa shine insha Allah dinnan na fade ta ne saboda tabbas abinda na fada zai yi wai ba dan in Allah bai so ba ba zai yi ba ma'ana ta haqiqan ne la ta'liqan kaga duk insha Allah na duniyan nan ta'liqan ne wannan abin Allah ya so to zan yi shi to shi kuma na sai yace ba talikan bane tabbas ne zai yi shi tabbas ne zai faru wannan shafahat ne kuma wannan shafahatin ba wasu littafai bane aka samu a littafan almajiransa ne su Ibn Abdul Hadi su Ibn Qayyim a babi na firasa cikin madarijus salikin ya kawo wannan magana yace ta haqiqan la ta'liqa a gani sannan daga cikin shafahati Ibn Taymiyyah yake cewa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah a duniya akwai gidan aljanna duk wanda bai shiga duniyar aljannar duniya ba zai shiga aljannar lahira ba yanzu a duniya akwai aljanna ne irin wannan sunanan da yawa ba sa karanta da ta bai Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim in kwakule za mu yi mu tattaro irin wayannan mu yi littafi mu tara su a littafi guda to ba su da bakin da za su bude baki su yi magana akan Jawahirul Ma'ani ba babu wannan baki saboda Jawahirul Ma'ani ma ba shafahati a ciki sai wanda aka nakalto na wasu sufaye to saboda haka ba maslaha bace a dinga kwakule a dauko wannan a dauko wannan a littafin malamai a aibar da su yanzu usulubin da suke bi din nan da zamu bi shi zamu rikita kasa ai su zagi shi Ahmad Tijani mu muna zagi Ibn Taymiyyah su kwakulo mu kwakulo ko wannan zai zama masala ne ba dagula kula kwanan daliban ilimi ku masu karantarwa za ku daura daliban ne kan ilimi kan shiriya ko kuma ku dinga kawo musu rudani kawai kawai to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya shirye mu gaba da عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة wannan ya kawo hadisin ababi babu fadli salati jama'ati wa wujubiha, babu fadlan sallar jam'u da wajibcinsa. Wannan game da na gaya muku wannan tarjama din a wasu nusantun babu, wasu nusantun babu abinda yasa aka ce wa wujubiha. Su shi mawallafin wannan littafin din Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi din ba hanbali ne, kamar da muka bayyana a farko tarjaman sa shi da Ibn Qudama al-Hanbali tare suka je gun shi Abdul Qadir Jilani. Shi shi Abdul Qadir Jilani kansa ba hanbali ne a mazhaba, su a gunsu sallan jami'i wajibi ne. Saboda haka babu fadli salati jama'ati wa wujubiha, duk da masu suna cewa in mun ce wajibi muna nufin sunnatun muakkada ne, suna faɗa wannan. Wasu su kuma suna ganin cewa idan sallan jami'i ya barka to in kai sallah kai kadai ba za a karba ba. Wannan sun yi maili zuwa ga ra'ayin abin da Dawud Zahiri da Ibn Hazm. Ibn Hazm shi cewa tunda manzala tunda yake bai taba yin sallan jami'i shi kadai ba, saboda haka karban sharadin karban sallah shine ya kasance jami'i ne, shi agunsa sharadi ne. Aga muna da kauli uku, sallar jami'i farilla ne, sallar jami'i sunna ce mu'akkala, sallar jami'i kuma sharadi ne. Bambancin farilla da sunna mu'akkala wadihi ne, bambancin farilla da sharadi shi an ce sharadi yana sama da farilla. Misalin sharadi kaman alwala, kamar fuskantar kibla, wanda idan mutum ya yi sallah ba shi da alwala to ba shi da sallar gaba daya. Misalin farilla kuma misalin farilla kamar karatun fatiha a cikin raka'a. Bambancin su shi sharadi idan karasa sharadi ibadar ce gaba daya take lalacewa take rushewa, shi ne sharadi. Amma farilla in karasa ta, inda aka rasa wannan farillar wannan ne kawai ya lalace. Misali kai ne kai raka'a hudu cikin sallar isha, kana tahiyya sai alwalarka ta kare, to rakoyin guda hudun duk sun rushe. Amma rakoyi hudun a raka'a ta biyu sai baka manta baka karanta fatiha ba, to raka'a ta biyun ce ta lalace, kawai ta uku sai ta zamo ta biyu sai ka karasa sallar ka. Kaga inda aka rasa farilla nan ne kawai yake lalacewa. In kuma an rasa sharadi ibadar gaba daya take rushewa, wannan shine bambancin su. Sai kuma Imam Malik da Abu Hanifa suka ce sunna ce muakkada, dalilin su wannan hadisin da muka karanta. Saboda hadisin cewa ya afdalu salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi, duk inda aka ce afdaliya sallar jami'i tafi sallar mutum shi kadai bi 27 daraja, da daraja ta lada 27. Kaga tafi aka ce kenan sallar mutum daya ita ma tana karbuwa, a lada ne ta jami'i tafi wannan. To saboda haka tunda tana karbuwa to ta zamanto sunna ce muakkada, wato ba wajiba ba ce. Za mu tsaya a nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, hadaraka Allah, mai tambaya na cewa zakkan fidda kai wajibi ne ko sunna ne?
Sunna ce muakkada, makumanta ba karatunmu na risala inda mai risala yake cewa sunnatu wajibatun dinnan ta'kidi ne kaman wani abu ne yana nan tsakankanin sunna da wajibi, ya wuce sunna bai kai wajibi ba, kaga kenan sunna ce wacce take da ƙarfi kenan sosai. Shine yadda aka wajja kaunin mai risala. Na'am,
akan haka Allah, tambaya na gaba, mata da suke gabar da masallacin nan ne suke tambaya cewa su bi sallan jami'a a gidajensu ya halatta?
Mun karanta ai hadisin daga baya, a inda misali a nan masallacin akwai yaryan da aka ware wanda mata za su zo su shiga su fita ba tare da sun hadu da maza ba, to ya mahallita su zo masallacin su yi sallah, amma sallar su a cikin gida ta fi lada, wajen jawazi jaizi ne, amma sallar mace a gidanta ya fi sallar da za ta yi a masallacin manzo Allah ma lada balle sauran masallatai. Saboda haka in a gida ne tana cin abinda lada ne yake fada, to za ta iya bin a sallar jami'in da ake a nan masallaci. Na'am,
tambaya na ƙarshe ya ce wai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne, kuma Rayhana bintu Zaid ibn Nadar matarsa ce? Rayhana tana daga cikin matekun manzo Allah wai? Rayhana, Rayhanatu tana daga cikin matekun manzo Allah?
Manzo sallallahu alaihi wasallam adadin matan da ya aura gaba daya su 15 ne wanda ya aura, amma ya rasu ya bar mata 9, waɗannan mata 9 da ya bari to su ne ake kira su ummahatul mu'minin, wazwajuhu ummahatuhum. Ita Rayhana kuyangasta ce kamar Mariya ce, Mariya ma ba matarsa ta aure bane, kuyangasta ce. Rayhana khadimarsa ce kuma kuyangasta, ba ta daga cikin matansa. 15 ya aura ya rasu da su tara nan da ya rasu ya bar su, to su ne ummahatul mu'minin. Na'am. Ha.